Wannan umarni na dakatar da daukar ma'aikata ya shafi dukkan ma'aikatan gwamnati har da waɗanda ke maye gurbin waɗanda suka yi ritaya. Matakin ya biyo bayan karyewar kuɗin man fetur a kasuwar duniya wanda ya sa gwamnati ta rage kasafin kuɗinta na bana. To sai dai wani bangare na kungiyoyin kwadago ta ƙasa wato kungiyar ULC a ta bakin shugaban tsare-tsaren ta Comrade Nasiru Kabir ya ce ba za su yi shiru ba.
Matakai kan ina jin kusan guda uku muke shirin ɗauka. Na fari shine rubuto sika wa ita kanta gwamnati da ta dakata kuma janye wannan wato mataki na ta dauka. Abu na biyu shine gargadi, abu na uku shine zamu zunduma cikin wato yajin aiki da zamu tsaya da duk wani al'amura sai gwamnati ta dawo ta fuskanci abin da muke nufi. Ai ba alheri bane wannan abubuwan da gwamnati take yi. In kana maganan cewa maganan tsaro ya tabarbare da shauransu, duk magana ne na rashin aiki. Ai akwai wanda aka kama su a cikin irin waɗannan miyagun ayyuka suka ce duk yawanci mafiyawanci rashin aiki ne da shauransu. Kuma kungiyar kwadago ta duniya ta ILO ta yi ittifakin cewa Najeriya tana daga cikin kasashen da ba su ba wa to ma'aikata fifiko kuma ba su ma daukan ma'aikata. Kuma wannan gwamnati ta yi alƙawarin cewa za ta ba wa miliyoyin 'yan Najeriya aiki. To saboda haka zamu maida hannun gogo baya mu tunatar da ita da abinda ta yi alkawari a fari cewa ita gwamnati ne mai bada ayyuka.
Shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai na ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce gara da gwamnati ta fito ta yi wa ƙasa bayanin gaskiyan al'amarin.
To gaskiya akwai kullewar kai a wannan abun, kamata gwamnati in dai za ta fito ta faɗi gaskiya ta fito ta faɗi gaskiya. Shugaba Buhari ya san gaba ɗaya ba in an tashi teburin dinsa za a tsaya, babu wani wanda za a ambata in ba shi ba. Saboda haka ya sani babu wani gwamnatin Buhari za a ce ba gwamnatin wani ba. Duk wani kauce-kauce da wani lauye-lauye da wani NGO masu kare shi su fito su faɗi wancan ƙayyadaki su zagi wancan mutane su yi meye, duk ba zai yi magani ba. A fito a tunkari abun gadan-gadan, in ba haka ba za a ji kunya kuma ba za a ji daɗi ba. Amma dai kam mun tunkari masifa sai dai Allah Ubangiji ya kiyaye.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dukkanin tattalin arzikin duniya ne abin ya shafa.
To wanda yake kalla abin da ke faruwa a tattalin arzikin duniya, to ba zai mamaki matakin da aka ɗauka ba, saboda mataki ne da ya shafi hadda tuba tattalin arzikin Najeriya wato kasafin kuɗi na 2020, wanda misali galibin waɗannan aikace-aikace an sa su ne da niyyar za a yi su a cikin wannan kasafin kuɗi, sannan kuma aka buƙaci an rage su saboda faɗuwar darajar shi ga ɗanyen man fetur da ƙasar ke siyarwa da kuma tsaye da ayyuka kala-kala a cikin tattalin arzikin ƙasar. Kin ga misali kamar a ƙasar China, ai gaba ɗaya ma'aikatan da ke aiki ma suna zaune a gidaje ne, sannan kuma ba a san ranar da wannan annoba za ta wuce ba. Saboda haka yana da matsalar tattalin arzikin ƙasa kuma zai ci gaba da shafin ci gaban wato haɓakan tattalin arzikin ƙasa.
Gwamnati ita ce ta fara ɗaukar matakan sauƙi tunda ta rage farashin mai daga naira 145 zuwa naira 125. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.